أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما سرروا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka mu da sake kasancewa tare da ku a wannan rana ta Lahadi 6 ga watan Jumada akhir shekara ta 1435 Hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda zai dire da 6 ga watan Afrilu na shekara ta 2014. Kamar da yanda aka saba, masararo shirin fito rama shirin ne da kan amsa tambayoyin da ku aiko ta kan lambobin waya 0805544413, wato 0805544413, ko kuma 0707778462, wato 0707778462, ko kuma 0706604455, wato 0706604455. Haka zalika za ku yi kowa cikin adireshin mu na email a fatoyinrahma@yahoo.com, ko kuma ta adireshin mu na fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Kamar kullum dai, a yau ma muna tare da shi malami a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jalemo, babban malami a tsangayin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano. Kuma sunana Anas Idris Hassan, wanda zan kasance tare da ku a cikin shirin. Sai ku kasance tare da mu. Akramakallah. Bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، وما سسور رمى أن اللوكتشي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث يازو أشكين بتافة المستدرك نحاكم دقى عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما دقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم yake cewa innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu thawb fas'alullaha wajaddidu fas'alullaha an yajaddida imanakum fi qulubikum. Wato manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa imani yana tsufa, wato ya tsufa a cikin ɗayan ku kamar yanda tagwarsa take tsufa. Saboda ku roki Allah ya jaddada imani a cikin zukatanku. Imani da yake cikin zukatar mu'minai kamar wani da shiri da itaciya, wacce take yin rassa da farko, take da jijiyoyi, take da sandar da take rike da tsaye da ita, sannan kuma take da rassa, take da ƴaƴan itatuwa. Haka imani yake a cikin zuciyar mutum. Saboda haka wannan rassa nashi, wannan itace nashi, wannan jijiyoyi nashi suna buƙatar kulawa a koda yaushe. Suna buƙatar kulawa da su, a riƙa shayar da su, wanda shayar da su din nan, da kula da su, da kawar da dukkan wani abin da zai cutar da su. Shi zai sa wannan bishiya ta riƙa kyau, ta riƙa fitar da ganye mai kyau, ta riƙa fitar da ƴaƴan itatuwa mai kyau, ta riƙa ba da inuwa mai kyau. Nabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana cewa imani rassa ne, wato yana da rassa da yawa. Al-imanu bid'atun wa sab'una shu'ba, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imadatul adha anit tariq wal haya'u shu'batun min al-iman. Nabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce imani wato rassa ne 70 da in kai, mafi daukakar reshe shine la ilaha illallah, mafi kuma kankanta su shine mutun ya ga kazanta ko wani abin da zai cutar akan hanya ya kawar da shi. Sannan kunya tana daga cikin wato reshe ne daga cikin rassan imani. Allah ta'ala ya misalta imanin bawa da bishiya wacce take ta kafu a ƙasa, rassa bin nan ta jijiyoyinta sun kafu a ƙasa, kuma ta yi rassa wanda suka yi sama suka fitar da ƴaƴan itatuwa masu kyau. Alam tara kayfa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha wa yadribu llahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Ubangiji yace alam tara, baka ga kayfa daraballahu masalan, yadda Ubangiji ya bayar da wani misali, kalimatan tayyibatan, wata kalma wacce ke mai daɗi, mai kyau ita ce kalmar la ilaha illallah, ka shajaratin tayyiba, wacce ke kamar wata bishiya ce mai kyau mai daɗi, asluha thabitun, wanda tushen ta kafu a ƙasa ya kama ƙasa, wa faruha fis sama, sannan reshen ta kuma ya ainihin yayi sama sosai, ya shiga sama sosai, yayi tsawo. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi idni rabbiha, wa take bada ƴaƴan itatuwan ta a kowane lokaci da izinin ubangijinta. Kaga wannan ubangiji ta Allah yana bada misalin kalmar la ilaha illallah wacce cikin zuciyar bawa da cewa kamar bishiya ce wacce ta kafu ta yi rassa. Saboda kalmar la ilaha illallah ba za ta samu kafuwa ba ta yi rassa a cikin zuciyar bawa sai idan ya kasance tana da saiwoyi masu ƙarfi wanda suke rike ta ita, shine ilimi da yaqini. Mutum ya zama yana da tabbaci da sakankan cewa a zuciyarsa cewa abin nan da yake faɗa na cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wani abu ne wanda yake gaskiya, babu shakka a cikinsa, babu tantama ko kaɗan. Wannan shine zai rike wannan kalma ta la ilaha illallah. Wanda zai faɗi kalmar la ilaha illallah amma a zuciyarsa babu wato yaqini, babu tabbaci, babu sakankan cewa yana faɗar ta ne kawai da baki ko bisa al'ada, wannan ba za ta amfane shi ba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala la ilaha illallah mukhlisan biha qalbu, wanda zai faɗi la ilaha illallah zuciyarsa na cike da ikhlasi da wannan, wato har a zuci, to wannan Annabi ce da khalal janna, wanda zai shiga aljanna. Shi kaga dole sai an samu al-ikhlas, an samu al-ilmu. Shi yasa a wani hadisi yake cewa man qala la ilaha man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, wanda ya mutu yana sane da cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah, sai an samu al-ilmu, an samu al-yaqin. Al-yaqin din shine kamar abin da yake rike da ita. Al-ikhlas kuma shine kamar wannan itacen da yake tsaye da ita. Sannan kuma al-a'malus salihah, kyawawan ayyuka da mutum yake yi sune kamar rassanta, sune rassan wannan la ilaha illallah din. Sannan kuma abinda dan adam zai samu a cikin zuciyarsa na nutsuwa, abinda za a gani tattare da shi na kyawawan dabi'u, kyawawan halaye, kyakkyawar mu'amala, wannan sune samarat din la ilaha illallah, sune ƴaƴan itatuwanta. Da wannan ne ake gane cewa kalmar la ilaha illallah a cikin zuciyarsa ta kafu, ta tsayu, ba ta rawa, yayin da za a ga cewa asar ɗinta, alamominta suna bayyana tattare da shi. A gan shi cikin nutsuwa ko da yaushe, a gan shi cikin kame kai ko da yaushe, a gan shi da kyawawan ɗabi'u da kyakkyawar mu'amala, wannan alama ce da take nuna cewa wannan itaciyar da take cikin zuciyarsa ta la ilaha illallah itaciya ce wacce take samun kulawa. Saboda haka yadda aka san cewa bishiya a har kullun tana buƙatar alƙa kula da ita ta hanyar alƙa shayar da ita, to haka nan ita ma kalmar la ilaha illallah da Allah ya kwatanta ta da bishiya tana buƙatar alƙa shayar da ita, alƙa kula da ita, alƙa ainihin roƙon Allah ta'ala kullun yarkinsa wa mutum shiriyarsa, kamar yadda Allah ta'ala ya umarce mu riƙa addu'a ihdinas siratal mustaqim, ubangiji ya kinsa mana shiriyar mu, ya bamu shiriya, ya bamu tsayuwa kan tafarki madaidaici. Wannan shine abin da zai shayar da wannan la ilaha wannan bishiya ta la ilaha illallah da take cikin zukatan mu. Shi yasa anan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu thawb, imani yana tsufa a cikin zuciyar ku kamar yadda tafkuwa take tsufa. Saboda fas'alullah an yujaddida imanakum fi qulubikum, ku roki Allah ya jaddada muku imanin ku. Shi yasa ko yaushe muke cewa ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Sannan irin abin da zamu riƙa aikatawa na haɗa na wato na ayyuka masu kyau, wannan ko shi zai sa ainihin rassan wannan bishiya su ta ƙara yawaita, su ta ƙara ganyayyaki masu kyau. Ayyukan da muke yi su ne suke fitar da rassan wannan itaciya, wanda kuma za su ba da kyakkyawan itatuwa. Sannan mu sani kowace itaciya da za a dasa ta, in ana so ta yi kyau, to dole sai an kawar mata da dukkan wasu abubuwa da suke gefenta wanda za su cutar da ita. Idan aka bar shuka a gefenta akwai wasu ganyayyaki waɗanda za su iya cutar da ita, ko wasu ƙwari waɗanda aka bar su za su iya jawowa mata mutu. In an kula da ita, an kawar mata da wannan, shine za ta ci gaba da kyau, za ta riƙa nagarta, kuma dole mai ita ya riƙa kula da wannan. Idan ya bari, to wannan abubuwan da suke tare da ita za su cinye ta. To haka da shan kalmar la ilaha illallah yake a cikin zuciya, har kullum wasu abubuwa suna kawo masa farmaki, suna kawo wannan da san farmaki daga shaidanu da mutane da aljanu, daga ayyukan abin nan saban Allah, ayyuka na sha'awa, abubuwa da yawa za su riƙa kawo wannan da shi na kalmar la ilaha illallah da take zuciyarsa farmaki, sai yana kokarin kullun ya kauce mu waɗannan abubuwa. In har ya ga wani abin da yake ba daidai ba, ya kokari har in ya aikata ya tuba, ya nemi gafarar Allah, ya istighfari Allah ya yafe masa. To wannan zai taimaka wato wajen ya ga wajen wannan itaciyar tashi ta ci gaba da bada kyakkyawan sakamako. Amma in ya bari waɗannan abubuwa waɗanda suke cutar da wannan itaciya, suna ta ƙara matsar itaciya ɗin, baya ɗaukan wani mataki ne kauce musu, ne guje musu, ne kawar da su, to babu shakka kadan sai zo su kashe musu wannan itaciya, ta zo ta samu matsala ko ta rika bada ta daina bada iyayen itatuwa masu kyau, ko ma ta mutu gaba daya. To shakka bawa har kullun ya ta'ahad, yana kokarin ya ga ya kula da zuciyarsa, ya kula da kalmar la ilaha illallah dinsa, yana jaddada ta da ambaton Allah, yana jaddada ta da tunani a cikin ni'imomin Allah da godewa ni'imomin Allah da sanin haƙoƙin Allah da aiwatar da su, da ƙoƙarin sanin haƙoƙin bayin Allah da kula da su, da ƙoƙarin kaucewa dukkan abin da yake marasa kyau ne, mara kyau ne, domin kalmar la ilaha illallah dinsa tana ta haɓaka, tana kyau. Wannan ita ce girasul janna, abinda duk ka dasa wannan da shan shine zaka samu aljanna. Allah ta'ala ya tanada aljanna ga masu tsoron Allah, to ya kira ya sifanta tawhidan lil muttaqin, ya riga ya tanade ta. To amma kayan alatun da suke ciki da dashe-dashen da suke ciki, wannan duk suna samuwa ne ta hanyar ayyukan da muke yi. Duk sanda kai wani aiki na kwarai, to Ubangiji ta'ala zai maka wani dashe ne, zai gina maka wani gida ne a cikin aljanna, zai gina maka wani tufa da ce babba a cikin aljanna, kamar za ka ga a cikin wasu ayyuka an ce wanda yake kaza za a gina masa qasr fil janna, za a gina masa gida a aljanna. To waɗannan ayyukan kuma su da su kake gina aljannar ka, shi yasa aljannar wani sai ta fita wani ginuwa, duk da ga su ɗan aljanna ne an tanadar musu aljanna saboda imanin da suka yi. To amma wannan yafi gina tashi, kamar yadda kasancewa gwamnati tana zuwa ta raba fili, kowa ta bashi, amma wani zai yi gini ya kan kara gini mai kyau, kowa ya zo sai ya gani ya yaba, wani kuma zai zama ginin nashi dai kawai dai ya sha inuwa ne, amma ba wani gini bane na zo a gani. Saboda haka ita ma aljanna haka take, duk wani mumini ya cancanci aljanna sai dai ginin da yake ciki, kowa yana gina aljanna sani gwargwadon irin ayyukan da yana alkhairi ana. Saboda haka wannan itaciya ta imani da take cikin zuciyar mutane da shi ne a cikin aljanna, da idan mutum ya kula da shi anan, to yana gyara da shi ne aljanna, idan kuma ya salwantar da shi anan, to yana salwantar da abinda zai je iske da sakamako ne a gida aljanna. Allah ta'ala ka samu dace.
Amin summa amin. Wannan rana ta dade da sakonmu na farko ya fito ne daga Ibrahim Obazango da ke cewa shin gaskiya ne wai akwai hadisin da ke cewa wasu da sarka za a ja su zuwa aljanna?
To hadisi ne na sahihi Bukhari ya rawaito shi, da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ajabu rabbuna wa ya ajabu rabbukum min rijalin yuqaduna ila jannati fi salasil. Ubangiji yana mamaki ko yana sha'awar wasu mutane wanda za a ja su zuwa ga aljanna cikin sarƙoƙi. Malamai kakab da suka yi tafsirin wannan hadisi, suka sharhin sa, sun yi bayanin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wannan hadisi. Yana daga cikin hadisan sa wanda za ka iya cewa mu'jiza ce tashi, ta ya ba da labarin wani abu kafin ya faru, kuma daga ƙarshe ya zo ya faru, ya ba da labarin wani abu da bai faru ba, kuma sa ƙarshe a zo a samu abin ya faru. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ishara zuwa ga cewa wannan al'umma za ta yi yaƙe-yaƙe, ya shiga ƙasashe na maguzawa, ƙasashe na arna, a yaƙe su, a kamo wasu a matsayin bayi, fursunonin yaƙi, a saka musu sarƙa, a shigo da su ƙasashen musulmi, wataƙila wasu a sayar da su a matsayin bayi, su shiga cikin gidaje na musulmi, su ga irin ɗabi'a da halaye da mu'amala na musulmi, su musulunta, wannan musuluncin nasu ya yi sanadiyar shiga su aljanna. Kaga kamar da sarƙa ne suka shiga aljanna, dace an kawo su suna fursunoni, an ɗauro su da sarƙa, an kawo su ƙasashen musulmi, ba musulunci suke yi ba, ba a kuma tilasta musu shiga musuluncin ba, don hadisin ba yana nuna cewa za a tilasta musu shiga musulunci ba. A wajen yaƙi ne, kamar yadda aka sani a wancan lokaci, idan aka yi yaƙi, in an ci ku da yaƙi a kama mutanen ku fursunoni, kuma in kun ci dole za ku kama na waɗancan fursunoni. To sun musulmi sun ci waɗancan da yaƙi sun kamo zuriyarsu a matsayin fursuna, sun taho da su a ɗaɗɗaure, da suka zo suka shiga cikin musulmi, suka ga irin yadda musulunci yake da kyansa da ingancinsa sai suka musulunta. Suka musulunta, suka rayu a cikin musulunci, suka mutu, kuma Allah ya sa su aljanna. Kaga asali kamar a cikin sarka aka kawo su har ya zama na sayi da shi da su ga su aljanna. Wannan shine abin da ake nufi. Amma akwai waɗanda karin su ba da wata ma'ana mara kyau da ba wani malamin da ya tabbata cewa a ranar lahira za a zo da wasu mutane ana ku shiga aljanna suna ba sa su su ba dan aljanna suka bauta Allah ba. Saboda sai an sa sarka an ja su giri haka za a sa su aljanna. Wannan ba gaskiya bane. Ba wanda ya kai annabawa, amma su kansu annabawa suna roƙon Allah ya ba su aljanna. Annabi Ibrahim yana cewa ja'alni min warasati jannatin na'im. Yana cewa ya Ubangiji ka sanya ni cikin waɗanda za su gaji aljanna mai ne'ima. Annabi Ibrahim, akwai wanda ya kai Annabi Ibrahim yana roƙon Allah ya ba shi aljanna. Wani ya ce shi ya bauta wa Allah amma ba shi aljanna. Wannan ba gaskiya ba ne. Sannan ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin Mu'adh ibn Jabal, lokacin da wani ɗan saurayi ya yi sallah a bayan Mu'adh ibn Jabal, Mu'adh ibn Jabal ya jawo baƙara ya canye ta. Saurayin ya ga cewa yana da uzurrurruka, amma ga shi ya ja sura mai tsawo ya koma gefe ya sallasa shi kadai. Daga baya aka ce ai munafiki ne, ya kyale shi ya je kai kara gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya kirawo Mu'adh ibn Jabal ya yi masa fada, fattaro ɗanta ya Mu'adh. To shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kai me kake yi a cikin sallarka? Sai in ya tashi sallah ya karanta Fatiha ya kan roki Allah ya bashi aljanna ya tsare shi daga wuta. Sai yace amma ni ban san kai da Mu'adh a sallar ku in kuna gungunin da kuke, ban san me kuke cewa ba ku. Walakin la uhsinu dandana taka wa dandana ta Mu'adh. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yace haula hanu dandin, mu ma wannan abin da kake roƙon Allah ya baka aljanna din mu ma shi muke roƙo. To kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa shi yana roƙon aljanna. A ce kuma ga wani sai saboda matsayinsa shi ba ya san aljanna, sai an sa shi a sarka an ja shi giri. Wannan duk ba gaskiya ba ne.
To sai sakon Shamsu Salati ga wanda ke cewa malam nakan ji ana cewa babu kyau koma bacci bayan sallar asubahi, shin menene ingancin wannan batu?
Nan ba gaskiya ba ne. Akwai hadisi wanda yake bara gurbi rubabbe cewa mutumin duk da ya bacci bayan la'asar wani abu ya taɓa hankalinsa, to duk abin da ya same shi shi ya jawo kansa. Hadisi ne wanda bai inganta ba. A cikin sanadin sakon da ake kira Layth ibn Abi Sulayh, wanda malamai sun faɗi cewa hadisansa masu rauni ne, shi yasa wani daga cikin magabata an gan shi yana bacci bayan asuba ko bayan la'asar, ka ce da shi yaya kake bacci bayan la'asar? Ce ba zai bar abin da zai amfani shi ba kawai saboda wani hadisi na Layth ibn Abi Sulayh. To haka babu wani abin nan da ya hana bayan la'asar, ka ce ko asuba?
Asubahi.
Wancan maganar bayan la'asar ne. Asubahi mun sha magana akan wannan cewa akwai falala ta mutumin da ya salla asubahi ya zauna yana ambaton Allah har rana ta fito, ya tashi ya yi raka'a biyu. Wannan yana daidai da umara kamar da ya zo a cikin haji, zai zo a cikin hadisi. Wannan falala ce, idan mutum ya samu ya yi wannan, to ya riski wannan falala, ita ce salatu shuruq da ake faɗa. In mutum bai yi ba, ba a cewa ya laifi, ba wani hadisi da ya inganta na cewa mutum ba zai yi bacci ba bayan ya yi sallah asuba. In ya zauna ya yi zikiri, ya yi wuridi, ya karanta Qur'ani a daidai wannan lokacin, babu shakka zai samu falala. In kuma ya koma bacci, wannan ba a cewa ya yi laifi.
To sai sakon Muhammad Nuhu Ayagi wanda ke cewa malam shin lokacin da Mahdi ya bayyana za su haɗu da Annabi Isa alaihi salam ne?
Za su haɗu don yadda ma ruwayoyi suka nuna Mahdi zai limanci wato Annabi Isa alaihi salam, kamar yadda zuwa hadisin Bukhari ce yanzilu fikum, hadisin Bukhari da Muslim, yanzilu fikum ibnu Maryam min as-sama wa imamukum minkum. Isa ɗan Maryam zai sauko daga sama, limamin kuma daga cikinku. Limamin shine al-Mahdi. Saboda haka za su haɗu. Mahdi zai riga Annabi Isa alayhi salam bayyana.
To sai sakon da ke cewa malam iya wannan awo ne haƙƙin mai sallah da ba za a iya tsallaka a wuce ta gabansa ba, daga Mansur Sa'id Gadgadi.
To inda ake buƙatar mai sallah ya sa sutura shine ya zama na tsakanin sa da gurin suturar sa kai ya zama mamarrushat kai ya fi gurin da akuya haka za ta iya zigittawa wato ya zama da tazarar da take tsakanin sa da suturar sa bai fi gurin da dan tazarar da gurin da akuya in ta zo ta iya gittawa ba nan ya kamata ya sa suturar sa to amma in har ya bai sa sutura ba kuma wani zo tsallakawa amma da nisa ba kusa da shi ba wannan baya zama haram baya zama haram inda yake haramta shine mutu kusa da shi amma yana nisa da shi wanda zai iya ba a wani kaddara wata tazara ta cewa sai ya kai kaza sannan ka tsallaka ba amma dai an kaddara tazarar da mutum zai sa sutura wannan ita ce abinda aka sani Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah yana sanya sutura tsakanin sa da gurin sujjada sa da suturar sa mamarrushat to in mutum yayi haka wani zo zai tsallaka gaban sa to wannan kada ya kyale shi
sai sakon Rabilu Hamidan Tumfafi wanda ke ta malami yake nufi da hadisi marfu'i
to lokaci hadisi marfu'i ana nufin hadisin da aka jingina wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama duk abinda aka ce Annabi yayi ko ya faɗa ko an yi a gaban sa wannan shine ake kira hadisi marfu'i ya rage kuma ai bincike ga salsalar jinginawar ta inganta ko bata inganta ba dan an ce Annabi ya ce ba shi yake yin hadisi ya tabbata ya faɗa ba kai ma za a iya cewa ka ce ka zo kai musu ka ce ni fa ban ce ba ce ai wane ne ce ka ce to kai ya ka yi da wani ai ka san kai ma makarici ne ko a ka ce wane ya ce ce shi bai ce ai shi bai ma san shi ba irin wannan saboda haka jinginawar daban tabbatar kuma abin cewa Annabi ya faɗa ko ya aikata daban saboda haka in an ce hadisi marfu'i ana nufin an jingina wa Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kuma malamai su yi bincike su ga cewa to jinginawar da aka yi ta tabbata ko ba ta tabbata ba ƙa'idojin da ake dubawa wanda malamai suka haɗu a kansu a duba a ga cewa sun tabbata ko ba su samu ba in ba su samu ba hadisi bai zama ingantacce ba ko da kuwa an kira shi marfu'i kalmar marfu'i ba tana nufin ingantacce ba wasu sun ji an ce Annabi ya ce kawai sun ɗauka kamar ai da gaskiya ce wani in ka ce masa an an ce Annabi ya ce ka ce bai inganta ba sai ci to kana nufin Annabi ne bai inganta ba ko kana nufin Annabi ne bai rauni to kaga wannan magana ce ta jahili amma duk mutumin da yake mai ilimi ko wayayye ko mai sauraron masu ilimi ba zai faɗa haka ba dan ya san ko shi yanzu a matsayinsa na ba kowa ba in an ce dan an ce ya ce ba shine yake tabbatar ya ce ba ko dan an ce ya yi kaza wannan ne yake tabbatar da yayi ba za a yi a ce yayi kuma bai yi ba za a ce ya ce kuma bai ce ba to haka Annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa yayi gargadi yake cewa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar wanda duk yayin ƙarya da gangan to ya nemi zaunin sa a wuta wanda zai ko Annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarya da gangan haka ne yace man haddasa bi hadisin yura annahu kadhib fa huwa ahlul kadhibain duk wanda zai bada wani hadisi wanda malamai suke ganin ba ƙarya ne amma yaje yana faɗar sa to shi ma ya zama ɗaya daga cikin masu ƙarya wato shi ma daidai yake da wanda suka ke ƙaryar tun farko suka yaɗa ta saboda haka kalmar marfu'i dai tana nufin an jingina wa Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yasa suka bambance saboda akwai kalmar da suke amfani da ita ka abinda aka jingina sahabi shine mawqufi a ce wannan hadisi ne mawqufi ma'ana wannan maganar an jingina sahabi ne ko wannan aikin sahabbai aka jingina wa ba Annabi ba to sukan yi amfani da kalmar mawqufi don su tantance tsakanin wannan da wannan akwai kalmar al-maqtu ita kuma sukan amfani da ita don su bayanin abin da aka jingina wa almajiran sahabbai wato tabi'ai to haka wannan yare ne kawai na malaman musalla don su bambance tsakanin wannan da wannan da wannan
to sai sako na gaba da ke cewa malam ya yi matsayin kuɗin da aka tsinta a cikin kayan gwanjo daga Islam Muhammad
to wanda ya tsinci kuɗi a kayan gwanjo galibi kayan gwanjo kayan da ake kawo su daga waje kaga ba magana cewa ya shi hau jirgiya ta cikiya saboda haka wannan tsuntuwa ce abu ne Allah ta'ala ya bashi sai ya amfana ya muri kayansa babu wani abu a kansa
sai sakon Umar Yaudu Kawuya wanda ke cewa malam yaya matsayin sallar waɗanda liban zai ɗago daga ruku'u ko sujada amma su su daɗe ba su ɗago ba
to wanda sun saba wa abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na cewa inna ma ju'ila al-imam li yu'tamma bi fa idza kabbara fa kabbir wa idza sajada fasjudu wa idza rafa'a farfa'u an sanya liman don a yi koyi da shi in ya yi kabbara sai ku yi in ya yi tafi ruku'u sai ku tafi in ya ɗago daga ruku'u sai ku ɗago in ya yi sujada sai ku yi wato ana son aikinka ta sallaka tare da liman ayyukan da kake yi tare da liman, kada ka karga liman, kada ku yi tare da liman, wato kada ya zama tare kuka yi kana jin ya gama karatu zai tafi sujudu ruku'u ku tafi tare, kana dauwa dagowa daga ruku'u zai tafi ku tafi tare, kada ka karga shi, kada ka karga shi kuma ko karga shi maimakon ka bari sai yayi kai ka fara yi sannan shi yayi daga baya, wannan shi ma aka hana, aka hana mukhalafa, aka hana musabaqa, aka hana waqabin muqarana, to kakka zama tare da shi, kakka riga shi, ka kuma ka saba masa, shi yayi wani abu kai kai wani abu daban, dan haka mutumin da liman ya dago daga sujjada yana zaune kai ka dagowa sai ka ji ya tafi wata sannan kai ka dago, wannan ka saba masa, ko mutum yayi ruku'u liman yayi ruku'u ya dago kai ka dagowa, ko liman yayi sallama ya fita daga sallah kai kace kai baka gama addu'o'in ka ba, ya zama na zaman kanka kake ba liman kake bi ba, saboda ga wasu liman yayi sallama sai ya ƙara wajen minti 1 2 wai shi ai addu'o'in da zai yi bai gama ba, saboda haka dan haka shi sai ya gama sannan yayi, to anan kaga ya koma zama mai cin gashin kansa ba baya liman yake sallah ba, saboda haka a guji yin wannan, a kula da ka'idar cewa an sanya liman ne dan ai koyi da shi, in yayi kabbara ku yi kabbara, in ya dago ku dago, in ya tafi ruku ku tafi ruku, haka ake bukata.
Sai sakon Abdullahi Mai Nasara wani kicin malam ya matsayin ya ce wa mutum bashi bayan ya rasu,
bai ba wani abu, mutum haƙƙin ka ne ka ji za ka yafe masa, idan baka yafe masa ba aka yi lahira sai ya biya ka, kasancewarsa ya mutu ba zai hana ka yafe masa ba, wasu da cewa in ya mutu ba za a yafe masa ba, wanda babu wani dalilin da yake nuna wannan, tunda dai haƙƙi ne naka kai, kana iya cewa ka bar masa, kana iya cewa ya biya ka haƙƙinka, tun a nan duniya ne ake iya cewa in yafe, aka je lahira sai an yi hisabi, sai dai a can Ubangiji ta Allah su ramasa ya lallashi mai laifin saboda wani abu da yake da shi, wanda ya lallashi wanda aka yi laifi saboda matsayin shi mai laifin a gurin Allah, Ubangiji ta Allah ya yarda da shi da wani abu da zai bashi na falalarsa shi kuma ya yafe masa, amma dai a nan duniya za ka iya cewa ka yafe wa mutum abin da ya yi maka ko ya ci naka, kana iya cewa ka yafe masa ko da bayan ya mutu.
Sune ce malam menene ingancin hadisin da ke cewa Allah ya turo mala'ika Jibrilu gidan manzo sallallahu alaihi wasallam ya fitar da wata mata mai musu hidima domin cewa ita ƴar wuta ce, daga baya kuma ta yi sadaka da dabino Allah ya yafe mata?
To gaskiya ban san shi ba, ban taɓa karanta shi ba, ban san inda aka samu shi ba.
Sai sakon Alhaji Jumada wanda ke cewa malam a zamanin wanne sahabi ne aka fara rubuta hadisai na ƙarya?
To abinda ya kamata kowa ya sani cewa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba mana hadisai na ƙarya, sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da adalai ne, mutanen ƙwarai ne, mutanen kirki ne, duk wani hadisi zai ce maka a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya yi wa Annabi ƙarya, wannan ba gaskiya bane, ba gaskiya bane, shi kansa hadisin ƙarya ne. A zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi ya yi wannan zamani ce khairul qurun qarni, sannan zamanin tabi'ai, to ko zamanin tabi'ai ba a samu waɗanda suke masu ƙarya sosai ba, an samu ɗaiɗaiku zamanin tabi'ai, an samu ɗaiɗaiku amma ba su yawa ba, a tun lokacin da aka yi fitinar kashe sayyidina Usman shekara ta 35, lokacin da ƴan tawaye suka zo daga garuruwa daban-daban irin su Masar, su Kufa, su Basra, suka zo suka shigo Madina, suka mamaye garin Madina, suka yi wa gidan sayyidina Usman ƙawanya, suka ce sai ya sauka daga kan mulki ko suka kashe shi, ƙarshe dai ma suka kashe shi. To tun daga wannan lokacin aka fara samun ƙarerai, hadisan ƙarya aka fara yada su cikin mutane, musamman ma mabiya Abdullahi bin Saba, wani bai Yahudi da ya musuluntar ƙarya don ya yi ta'adi a cikin musulunci. To ya riƙa yada wasu maganganu waɗanda suke ƙarya ne, wasu ya jingina wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Annabi ya faɗa. To daga lokacin aka fara samun irin waɗannan makareta, duk da ba su yi yawa ba, ba su mamaye ko ina ba, amma an fara samun su daga lokacin, shine ma abinda Muhammad ibn Sirin, wani babban tabi'i cikin almajiran Abu Huraira, yake cewa kanu la yas'aluna 'anil isnad falamma waqa'atil fitna qalu sammu lana rijalakum fayunzaru ila ahli sunnati fayu'khadhu min hadithihim wa yunzaru ila ahli bid'ati fala yu'khadhu min hadithihim. wannan magana ta shi tana cikin muqaddima ta sahih muslim Muhammad ibn Sirin yake cewa sahabbai sun kasance ba sa tambayar isnadi wato in ka kawo hadisi in sahabbai suka ji hadisi daga gurin dan uwansu sahabi ba sa tambayar ko wani zo ga musu annabi ya ce ba sa tambayar shi isnadi gurin waye ji amma da aka samu fitinar kashi sayyidina Usman shine yake cewa lamma waqatil fitna da aka samu fitinar kashi sayyidina Usman shekara 35 bayan hijira kalo sai sahabbai suka ga cewa sabulana rijalakum ku faɗa mana sunayen mazajen ku wato waɗanda suka ji kuka ji hadisin daga wajensu yace sai a duba waɗanda suke mabiya sunna sai a karɓi hadisin su sai a duba waɗanda suke mabiya bid'a sai a bar hadisin su a cikin muqaddima ta sayyid muslim akwai hikayar Abdullahi dan Abbas tare da wani da ake kira Bushair ibn Ka'ab al-Adami ko Ka'ab yana Bushair Ka'ab ibn Bushair al-Adami yake cewa ya zo gurin shi Ka'ab ibn Bushair al-Adawi ya zo gurin Abdullahi dan Abbas sai yake ce masa annabi ya ce kaza annabi ya ce kaza annabi ya ce kaza annabi ya ce kaza Abdullahi dan Abbas ya riga kawar da kansa sai yake cewa sai shi Ka'ab ibn Bushair abin ya bashi mamaki ce tuni ban gane ba naga ina gaya maka maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana kawar da kai waɗanda baka kawar da kai bai ka yadda da su ne waɗanda kawai kawar da kai su ne baka yadda da su ba ko kuma me yake faru to shine sai yake cewa sai Abdullahi dan Abbas yake ce masa mun kasance wato kafin wannan lokaci idan muka ji mutun ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mu kafa masa ido wato mu bada hankalin mu mu kasa kunnan mu mu bada zuciyar mu domin mun san abin da zai faɗa maganar manzon Allah ce to amma da muka ga mutane sun kama bin kowace irin hanya walamma rakiban nasu sa'ba wa zalul lam nakun na'khudhu illa ma na'rifu da muka ga mutane sun kama kowace irin hanya bi suke yi sai zama na ba wani hadisi da zamu karba sai wanda muka sani wato muka tantance gaskiyar sa to kaga tun lokacin sahabbai suka fara tantance gaskiyar abinda za a jingina wa Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin an samu waɗanda suke yin ƙarya din amma ba su yawa ba saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace khairun nasi qarni fi thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum sai yace thumma yafshul kadhib to mafi alkhairin mutane sune mutanen da na rayu tare da su sune sahabbai sannan wanda za su zo bayan su sune tabi'ai sannan wanda za su zo bayan su sune atba'ut tabi'in sai Annabi yace sannan ƙarya sai ta fantsama kaga kenan a lokacin tabi'ai da lokacin atba'ut tabi'ina ko da akwai ƙarya amma bata fantsama ba shi yasa yace summa yafshul kadhib sannan ƙarya ta fantsama ta warwatsu saboda haka ƙarya an fara yin ta tun bayan kashi sayyidina Usman aka fara samu masu makaryata suka fara jingina Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda bai faɗa ba shekara 35 to amma kadan take sai bayan wucewar waɗannan ƙarni guda uku na farko na sahabbai sai na tabi'ai sai na atba'ut tabi'ina annabi yace sannan ƙarya ta fantsama to shine kuma ta fantsama to shine kuma aka samu malamai waɗanda su kuma Allah ya tayar da su domin su yi aikin kakkabe wa hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ƙarya ne wanda yana cikin matsayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi a cikin al'umma wato duka annabawa ba su samu wani matsayi irin wannan ba yanzu ba za ka taɓa samun wata magana ta Annabi Isa ba da isnadi tiryan hakan Annabi Isa ba za ka samu ba sai ka samu tsakanin mai jingina wa Annabi Isa din da magana sai ka samu tsakanin su sai ka samu wajen tazarar sama da shekara 100 to amma Annabi sallallahu alaihi wasallam shine kawai Allah ta'ala ya sanya maganganun sa ya samar da waɗanda suke tsare su suke tace su suke kakkabe musu dukkan wata bara gurbin magana ko wata ƙarya da aka jingina masa saboda shi annabin ƙarshe ne bayan sa babu wani annabi shi yasa dole sakon da yazo da shi ya zama na Allah ta'ala ya bashi kulawa saboda maganganunsa su suke fassara wato maganganunsa da ayyukansa su suke fassara Qur'ani in ya kasance maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallam da ayyukan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su samu kulawa ba ubangiji bai tsare su ba to alqur'ani ma'anoninsa ba zai zama tsare su ba tunda sai ya zama da kuma kowa yana fassara Qur'ani yadda ya ga dama da san zuciya ba tare da ya dogara ko ya jingina da maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka a takaice dai a zamanin sahabbai an samu waɗanda suka rika yin ƙarya amma ba cikin sahabbai suke ba wasu ne daban waɗanda suka shigo musulunci da niyyar barna suka rika yin wannan, kuma sahabbai sun yi ɗauki matakai kamar yadda ka ji Abdullahi ɗan Abbas ya ce, lokacin da muka ga mutane sun shiga kowane irin kwazazzabo da kowane irin kwari, sai ya kasance ba ma karɓar magana sai wacce muka santa.
To sai sako na gaba da yazo daga Nur Ahmad Chobe, wanda ke cewa malam ya hukuncin sallar mai yin waiwaye a cikin sallar tasa.
Idan har ya yi waiwayen da ya raba shi da alƙibla gaba ɗaya, wato ya kauce da jikinsa ya ba alƙibla sa da saɓaci, idan kuma a'a jikinsa yana fuskanta alƙibla amma ya juya kansa, wannan ya aikata haramu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa waiwaye a sallah wani kaso ne, wani rabo ne shi ɗin yake cira daga jikin sallar bawa. Saboda haka iya yadda ka yi waiwaye a sallah, iya irin rabon da shi ɗin ya samu a cikin sallar mutum, da kuma rashin cikar sallah da aka yi, in ka yi kuma kaucewa alƙibla da jikinka gaba ɗaya, to wannan sallah ta ɓaci.
Sai sakon Sunusi Aminu Haris, wanda ke cewa malam shin ya halatta mace ta shiga masallaci ta bi jam'i daga can baya?
To dama ai haka ne, mace tana shiga masallaci tana bin jam'i, kuma daman su sahunsu a baya yake, kuma na ƙarshe na mata shine wanda yake wato ainihin sahunsu na ƙarshe shine wanda yake mafi alkhairi, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa, khairu suhufir rijali awwaluha wa sharruha akhiruha wa khairu suhufin nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha. Mafi alkhairin sahun maza shine na farko, mafi sharri shine na ƙarshe, sannan mafi alkhairin sahun mata shine na ƙarshe, mafi sharri kuma shine na farko. Saboda haka ita mace daman a bayan masallaci suke a ƙarshe, kuma ake so daga ƙarshe za su fara su, ba sahun mata, sahun maza na fara daga gaba, amma sahun mata daga baya ake so daga farawa.
To sai sakon Sadiq Haruna, wanda ke cewa malam yaya matsayin karatun mata da suke a nesa da gida, kuma a can suke kwana ba tare da muharrami ba, dan naji akwai hadisin da ya haramta tafiyar mace sai da muharraminta.
Akwai bambanci tsakanin tafiya da kuma zama gurin karatu. Mutum da yasa take karatu a wani guri mai nisa, ya sa ta a cikin mota ya kai ta, kuma na muharraminta ya kai ta, in ya kai ta can shi kenan, kaga ba ta yi tafiya ba a cikin halin tana kadaici. Dama abinda ba a so shi ne ta yi tafiya, amma in akwai wanda zai kai ta, akwai wanda zai ɗauko ta, shi kenan, ba a samu sabawa ba nan.
Malam, menene kafarar mutumin da ya kade mutane biyar da mota kuma suka mutu, daga Abdullahi Habib?
To kowane rai zaman kansa yake, ba zai ce zai yi musu kafara ba a ɗaya dunkulalliya ba. Yadda Allah ta'ala ya ce a yi ba da diya, haka ya ce a yi kafara. Kuma diya, kowane rai diyarsa ake bayarwa, za ka ɗauki diya ka ce ga sunan su duka biyar ɗin a raba musu ba ta mutum ɗaya. To haka ita ma kafarar za ka yi kowane rai ne, za ka yi masa kafara, saboda kafara ta salwantar da rai ne bisa kuskure. Don haka ba za ka duba ka ce a yi ta farar ɗaya duk abin ya faru ba, kowace rai za a yi mata kafarar ta. Ya so in ya kai kafarar mutum guda, kana iya ka huta ka yi shaharai da mutata bi a yadda Allah ya faɗa, watanni biyu a jejjere, sai ka huta, kuma zuwa bayan wani lokaci sai kuma ka kuma ɗorawa, haka har ka gama.
Sai sako na gaba da ke cewa malam, dan Allah ƙarin bayani nake so akan wannan ayar da ke cewa lahuda watul haq walladina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'in illa ka basu ikaffaihi illa ma'i liyabluga fahu wama huwa bibalighi wama du'aul kafirin illa fi dalal.
To Ubangiji ta'ala anan yana fadar wato addinin waɗanda suke ba musulmi ba, waɗanda suke kafiri, suna yin aikin banza ne, ko wanda yake nema yake roƙo a gurin wani Allah ba a gurin Allah ba, shi lahuda watul haq, Allah ta'ala shi yake da'awa, shi yake da kira na gaskiya, shi ne za ka kirawo shi ka san ka kirawo wani abu da gaske, kuma shi ne za ka kirawo shi ya baka, shi ne yake da taskokin alkhairi gaba ɗaya a hannunsa, khaza'inu samawati wal ard, taskokin sammai da ƙasa duk na Allah ne, mulkinsa ne, shi yake bayarwa. lahuda aw tulhab wallazina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay, wanda suke bautawa ba Allah ba ba za su yi ansa musu komai ba, illa ka basu tukafaihi ila alma'i yablugha fahu, sai kamar mutum da zai shimfida zai zo ya samu tafkin ruwa ko rijiya ya rika mika hannunsa wai yana so ruwan ya taso har ya kai ga bakin shi, amma huwa bi balighi, kaga in zai shekara 1000 a gurin haka ruwan nan ba zai taso ya kai bakin shi ba. Allah ci to haka suke, wanda duk zai je yana roƙon wani Allah ko yana bautar wani Allah da tunanin zai samu wani abu a gurin sa, ko yana miƙa raja'insa fatansa da tsammaninsa zuwa ga wani Allah ya manta da Allah, to daidai yake da mutumin da zai zo ya shimfida, wato zai zo ya tsaya akan rijiya ko akan teku ya rika shimfida hannunsa yana roƙo cewa ruwan ya taso ya shiga bakin sa ya sha ya koshi, kaga wannan babu wauta da take wannan mai yin wannan kuma babu hukunci da ya kai sa, in zai shekara 1000 haka haka zai ta zama ruwan nan ba zai taso ya shiga bakin sa ba, dan yana yin abin da ba shi ne ya yi da abin da ya dace ba. To shi ne Allah ta'ala ya kwasanta waɗanda suke kiran wani Allah suna neman wani abu a gurinsu, kamar mutumin da zai je gaban rijiya ne yana kiran ta ta ba shi ruwa ya sha ba tare da ya nemo ya bi hanyar da ta dace ba. Allah ce wa du'aul kafirina illa fi dalal, wato addu'ar kafirai da roƙonsu na su kira wani ba Allah ba wannan cikin barna cikin bata ne kawai cikin duhu suke yi, shi yasa ko su kansu kafiran in suka shiga cikin rantsi sai su manta da wani ba Allah ba, Allah suke shi idza rakibul fulka da Allah mukhlisina lahu ddin, da zarar suka shiga cikin jirgin ruwa ya fara kadawa da su suka ga halaka ga dangadan kwaro-kwaro, to sai su manta da duk abin da suke kira ba Allah ba, sai su dawo Allah ta'ala kawai shi kadai suke kira, dama saboda a lokacin sun san kirawo ba zai amfane su ba. A lokacin da Safwan ibn Umayya bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fatu Makka suka ya yi kokarin guduwa cewa shi zai gudu, ya je shiga jirgin ruwa, suka shiga jirgin ruwa igiyar ruwa ta taso, jirgi ya fara kadawa zai tafi da mutane kowa yana ta kiran abin bautarsa, sai su waɗanda suke matuƙa jirgin ruwa suka ce kun ga anan in ba Allah shi kadai za ku kira ba to halaka za mu yi, saboda haka mu koma kawai mu kira Allah shi kadai, kowa ya aje abin da yake bautawa. To daga wannan lokacin sai ga to in haka ne ai ba wani dalilin da zai sa ba zai musulunta ba, in dai har abin da yake bauta mishi yana kiransa lokacin da yake cikin yalwa da cikin daɗi, amma in ya shiga matsala ba zai amfane shi ba, to ba dalilin da zai sa ba zai musulunta ba, don haka sai ya fita bayan jirgiya tsaya sai ya dawo ya zo ya gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta ko musuluncin sai ya amfane shi. Saboda haka su karan kansu sun san cewa wannan abin da suke yi shirme ne kawai, in suka zo cikin wata wahala ba wanda za su kira sai Allah, don haka wannan koyarwa ce ga musulmi cewa dukkan wani rintsi da wahala da yake ciki ya rika kiran Allah shi kadai, kada ya kira wani ba Allah ba, ko a cikin wani yanayi yake in yana nema ya nema gurin Allah shi ne zai amfana da shi, shi zai bashi, shi zai hana shi, shi yasa cikin addu'o'in da Annabi yake koyarwa ga mai sallah in ya gama ta Allahumma la mani alima ataita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dhul jaddi minkal jadd, ya ubangiji babu mai bayar da abin da ka hana kuma babu mai hana abin da ka bayar, ma yaftahu Allahu lin nasi min rahmati ma yaftahu Allahu lin nasi min rahmati fala musika lahu laha, wanda duk Allah ta'ala ya bude masa rahama to babu wanda ya isa rike, wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di, wanda kuma abinda Allah ya rike to ba kuma wanda zai sake shi yace zai bayar bayan Allah ta'ala. Saboda haka musulmi ko da yaushe rika jin wannan shine tsantsan tauhidi.
To sai sakon Muhammad Sani Ahmad Rijalim wanda ke cewa malam wacece Asma'u binti Abubakar,
to ya faɗe ta kowa ce Asma'u ita ce yar Abubakar Siddiq yaya take ga Aisha radiyallahu ta'ala anha, mahaifiyarta ana kiranta Butaila, duk da ita mahaifiyarta bata musulunta ba, amma ita da gidan Sayyidina Abubakar gaba ɗaya sun musulunta, mahaifiyarsa sun rabu da Sayyidina Abubakar tun kafin musulunci, don haka ta samu musulunta kuma ta kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin hijira, ta taimaka wajen shirya kayayyakin da Annabi sallallahu alaihi wasallam da mahaifinta Abu Bakar za su yi hijira da shi, anan ne ma ta samu wani lakabi da ake kiranta zatun jitatai, wato mai kyalle biyu, mai zani biyu. Lokacin da aka zo ta shirya kayan abinci, sai kasance bata samu tsumman da za ta kulle bakin abin nan din ba, abin da ta zuba abincin a ciki, sai ta zaninta da take daura, sai ta yaga shi biyu, sai ta daura rabi kuma ta daura wannan abincin da shi. Daga lokacin ake kiranta za ta mita kai, wato kamar mai kyalle guda biyu ko mai zani biyu. To ita ce mahaifiyar Abdullahi bin Zubair, lokacin da aka yi hijira tana dauke da cikinsa. Bayan an yi hijira kafin ta zo hijira, sahabbai da suka yi hijira ba wani wanda ya samu karuwar da, sai ake cewa ai matan musulmi duk gaba ɗaya sun zama bakararai, ba su haihuwa. To sai gashi kuma da ta yi hijira, sai gashi ta haifi ɗanta Abdullahi bin Zubair, shine awwalul mawludin fil Islam ba'da al-hijra, wa awwalul mawludin ba'da al-hijra. Bayan an yi hijira shine sahabi farko, ko shine yaron farko da aka haifa. Ita ce wadda shi Abdullahi bin Zubair, ita ce wadda ubanta sahabi, kakanta sahabi, ɗanta sahabi. Kaga ubanta abokan sahabi, mahaifin Abubakar Abu Quhafa sahabi, ɗanta Abdullahi ibn Zubair sahabi. Saboda haka ɗanta sahabi, ita sahabi, babanta sahabi, kakanta sahabi. Ba a taɓa samun wani gida abin nan da ya haɗa irin wannan, da ɗa da uwa da uba da kaka, duk gaba ɗaya sahabbai, dukkansu sahabbai. Ba a samu wannan ba sai wannan gida na Abu Bakar Siddiq. Wato ita Asma ta yi tsawon rai har lokacin da aka kashe ɗanta Abdullahi bin Zubair, lokacin da Hajjaj ibn Mustafa ya kashe shi, lokacin tana da rai. Dan ta je ta gama gawarsa bayan ya kashe shi, a lokacin ta tsufa sosai, dan ta haura 100 a wannan lokacin shekarunta. Ta abinda ta rasu shi bayan kashe Abdullahi ibn Zubair da 'yan kwanaki, shekara ta 73 bayan hijira. Wannan ita ce Asma bint Abi Bakar.
To sai sako na gaba dake cewa, mallam, na ga wasu sukan daga hannu bayan zaman istiraha a sallah, shin yin hakan daidai ne?
Ina nufin za su tashi tsaye. In za a tashi tsaye, akwai hadisan da suka nuna ana iya daga hannu, duk da cewa ba sunna ce muakkada ba, ba ko da yaushe Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ba. In za su tashi tsaye, amma ba wai in ya taso daga sujjada ya zauna ya daga hannu, kuma in zai tashi kuma daga hannu ba, a'a, wannan daga hannun guda ɗaya ne shine na tashin. In ya daga, to kuma zai kuma daga ba, in zai tashi kai ya daga biyu anan.
Mutum ne ya saba wa iyayensa har suka rasu suna fushi da shi, shin akwai wata hanya da zai bi domin samun gafara?
Amma shine ya ci gaba da yi musu addu'a, yana nema musu gafara ko da yaushe, ba dare ba rana, sanda ya tuna su ya musu addu'a bayan sallah, cikin sallah ya yi azumi, ya je umara, ya je hajji, ya yi wani aikin alkhairi, tana so ya musu addu'a, ya rika roƙa musu Allah ta'ala gafara, sannan ya ci gaba da kyautata ma waɗanda ya san suna kyautata musu lokacin suna da rai, kamar wasu 'yan uwansu ko abokansu, ya ci gaba da yin wannan. Sannan kuma tsakaninsa da Ubangiji ya ci gaba da neman gafara da neman yafiya daga Ubangijinsa akan abubuwan da ya yi a baya. Wannan ya rika yi musu sadaka, yana roƙon Allah ta'ala ya sadar musu da ladan wannan. To ta kila waɗannan abubuwa duka in aka je gaban Ubangiji su ciki, wannan abin ya cece shi, duba da cewa bayansu ya kyautata, ya yi ihsani, wannan ya zama ya amfane shi yayin da suka tsaya gaba ga Ubangiji domin hisabi.
Sai saƙon Musa Ibrahim da ke cewa, mallam, shin akwai bambanci tsakanin shaidanu kuma tsakanin shaidan Iblis da kuma aljani?
To galiba aljani halitta ce, halitta ita ce aljani. Daga cikin aljanu aka samu Iblis, wato ba duka wani aljani ne Iblis ba. Iblis da aljani ya ce ko?
Shaidan Iblis da kuma aljani.
To kalmar Iblis shi Iblis shine uban aljannun gaba daya. Wace illa Iblis aba kana min aljinn fa fasaqa an amri rabbi. Iblis shine uban su, haka shine uban gaba daya, shine babban su. Aljinn kuma wani halittar ce, a ciki akwai mutanen kirki, akwai mutanen da ba na kirki ba, akwai wanda suka yi imani suka bi Annabi sallallahu alaihi wasallam suka karbi shiriyarsa, kamar yadda Allah ta'ala ya bamu labari a suratul ahqaf, wa sarafna ilayka nafara min aljinni yasmi'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qawmihim munzirin qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni faqalu inna sami'na alquranan ajaba yahdi ila ar-rushd fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada. Kaga anan yana ga mana aljannu wadanda suka yi imani. Haka cikin aljannu akwai salihuna, akwai alqasituna, akwai salihuna, akwai duna zalika, wadanda ba su ma mutanen kirki ba, sai su kunna tsara'ika qidada, kuma hanyoyi ne daban-daban. Akwai na kirki, akwai musulmi, akwai musulmi fasikai, akwai musulmi salihai, akwai kafirai, akwai yahudu, akwai nasara, akwai komai da ka sani a cikin mutane, su ma akwai a cikin su. Saboda ba duka wani aljani ne yake shaidani ba, shaidani shine wanda ya nisa daga bin Allah, wanda ya bar hanyar Allah, Allah ta'ala ya la'ance shi, wannan shine shaidani daga ciki. Kuma kalmar shaidan wannan ba wai kawai cikin aljanu ake samu, a cikin mutane duk wanda ya bar hanyar Allah to ne ya zama shaidan. Shi yasa Allah ta'ala ya ce kazalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal-jinni. Haka kowane annabi muka sanya masa makiya shaidanin mutane da aljanu. Saboda haka a cikin shaidanu akwai a cikin mutane akwai shaidanu, a cikin aljanu akwai shaidanu. Saboda kalmar shaidan tana nufin duk wani wanda yake yayi nisa da hanyar Allah, ya bijirewa Allah, ya ki bin umarnin Allah, ya yadda ya bi Iblis, to wannan shaidan ne. Sawa'un a cikin aljanu yake ko a cikin mutane yake. Saboda kalmar Iblis tana nufin shi uban ogan gaba ɗaya, wannan shi madugun tafiyar shi da Iblis. Waɗanda suka bi shi cikin aljanu ko cikin mutane, waɗanda su ne shayatin, su ne shaidanu. Sannan kuma aljanu, kalmar aljin ita kuma tana nufin kamar ka ce mutane, a cikin mutane kuma akwai na kirki, akwai wanda ba na kirki ba.
Sai sakon Samir Sabo wanda ke cewa malam ya matsayin jinkirin da liman kan yi a ruku'u don wasu su zo su riske sallah.
To ba za a ce ya yi laifi ba ko ya abin nan, amma kamata ya tsawaita raka'a ta farko, ya tsawaita raka'a farko yana so su riske sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kan tsawaita raka'a farko don waɗanda suke ko alwala ba su gama ba, ko wanda suke nisa su ƙara so masallaci. Kamar da liman zai yi ruku'u, kai ya mai da wani al'adarsa shine duk sanda ya ruku'u ya daɗe, nan ka daɗe a ruku'u wani zai fi jin jiki ma sama da tsayuwa, wani ya sunku ya ɗana a ruku'u ya fi wahala sama da yadda yake a tsaye. Saboda haka in da zai yi ba a cewa sallarsa ta yi ba ta yi daidai ba, amma kai ya mai da wannan al'adarsa ne, kuma mutane kar su ɗauka wannan wani abu ne da haƙƙinsu ne a kan liman. Don wani za ka ga in ya zo shigo masallaci ko ya ta gyaran murya, liman ya san cewa ya shigo, ko inda makulli a hannunsa ya ta kaɗa makullin ko ya rika buga ƙafarsa da ƙarfi, wai liman kai ya ɗago ba. Inda liman ɗin zai ɗago sai ya ji wani abu a ransa, kamar limamin nan mugunta ce da shi, ya fa ji motsi, na fa masa alama. To duk wannan baya daga cikin kai da ka zo sallaci, a kai ka zo cikin nutsuwa, ka zo bisakinati wal waqar, ka zo da nutsuwa. Amma in ka zo kana buga ƙafarka a ƙasa, kana wasa da makullanka, kana ta wani kalmomi la ilaha wai liman ya cewa kana baya, wannan ba ko karkajin wani haƙƙi ne na liman a lokacin, kada ya ɗago fa ga kanan, ko karkajin damuwa in ya ɗago cewa ya sare maka da haƙƙinka saboda baƙin ciki, wannan ba daidai ba ne.
Malam Allah ya saka da alkhairi. Masu sauraro duka a nan muka kawo ƙarshen shirin a wannan rana ta Lahadi. Sai dai za ku iya ƙara sauraron shirye-shiryen guda biyu na jiya da na yau a ranakun Talata da Alhamis da misalin karfe 2 na rana. Kuma za ku iya koda sakonninku a kan lambobin wayar da aka saba dai na 0703-36-0415-55 ko kuma 0701-778-6442. ko kuma akan 0805054443, ko kuma ta kan adireshin mu na email a fatoyarahma@yahoo.com, ko kuma ta dandalin nan na sada zumunta na Facebook a shafin mu na fatoyarahma. Wai din sashen addinin musulunci na gidan radio rahma farin cikin al'umma da ke yada shirye-shirye akan mita 97.3 a zangona FM, da shi malami wanda ya sami damar amsa muku tambayoyinku a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jalemu, babban malami a tsangin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, sai Bashir Idris Ngogo wanda ya tattara mana sautin akan na'ura, Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku, nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.